Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 9 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sorace tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamari da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
An yi lale da kuma dari-dari da amincewar da shugaban Amurka Donald Trump yayi ba zato ba tsammani ta Ghana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yau Juma'a ma an kasa sauke kayan agajin da aka kai gabashin Guta. Sannan tarayyar Turai EU ta ce bata san ko za a tsame ta daga cikin jerin ƙasashen da shugaban Amurka Donald Trump zai sa haraji kan dalma da ƙarafansu ba.
To kanin labaran duniya kenan. Za ku ji labarin ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya ke kaiwa garuruwan da tashin hankali ya shafa.
Zama lafiya cikin ikon Allah, ya zama na hankali ya kwanta, kuma a ci gaba da yi ma mutane aiki. Na gode.
Za kuma ku ji yadda jami'an tsaro a Jamhuriyar Nijar suka tafke waɗansu mutane da muggan makamai. Sannan za ku ji barazanar da alƙalai a jihar Nijar suka yi na tafiya yajin aiki idan har gwamnati ba ta waiwaye su ba, amma duk wannan sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi kafa-kafa da lale da kuma wasu wasi bayan amincewar da shugaban Amurka Donald Trump yayi ba zato ba tsammani ta Ghana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Mayu don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. Chung Il-yong, shugaban hukumar tsaron ƙasa ta Koriya ta Kudu ne ya bayar da sanarwar cimma wannan yarjejeniyar da daren jiya Alhamis. Ya zo nan birnin Washington musamman don ya yi bayani ga Trump da kuma jami'an fadar White House, ciki har da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster kan irin cigaban da aka samu a diplomasiyance lokacin da ya je birnin Pyongyang a farkon wannan satin. Ya kuma isar da saƙon gayyata ta baka da shugaban Koriya ta Arewar ya yi ma shugaban na Amurka. Shugaba Trump ya yi lale da wannan bayani, ya kuma ce zai gana da Kim Jong-un zuwa watan Mayu don su cimma yarjejeniyar dindindin ta kawo ƙarshen shirinsa na nukiliya a cewar Chung. Chung dai ya jagoranci wata tawagar jami'an diplomasiyyar Koriya ta Kudu da ta gana da shugaban na Koriya ta Arewa a birnin Pyongyang ranar Litini. Daga bisani ya isar da saƙon shugaba Kim na aniyarsa ta tattaunawa da Amurka game da batun kawo ƙarshen shirinsa na nukiliya da kuma alƙawarinsa na daina gwaje-gwajen makaman nukiliya da makaman masu linzami yayin da ake shirin fara tattaunawar. Ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yau Juma'a tawagogin motocin da ke ɗauke da kayan agajin da ake matuƙar buƙata sun fara isa yankin gabashin Guta da aka mai ƙawanya. To amma sun kasa sauke kayayyakin saboda hare-haren da aka koma yi. Ali Azhar Tari, shugaban hukumar samar da kayan agajin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, ya ce hare-haren da aka koma yi sabawa ne ma tabbacin da aka bayar tun farko na tsaron lafiya daga ɓangarorin ciki har da gwamnatin ƙasar Siriya Rasha. An shiga kai hare-haren ne yayin da tawagar ta motocin ɗaukar kaya 13 ta doshi garin Duma don sauke kayayyakin agajin waɗanda aka kasa kaiwa tun ranar Litini saboda taɓarɓarewar yanayin tsaro. Riyad Ra'ad Hussein, babban kwamishinan Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin ɗan adam, ya yi kiran da aladaftar da waɗanda suka aikata rashin imani a gabashin Guta, sannan ya kuma kafa kwamitin bincike mai zaman kansa kan al'amuran baya-bayan nan. To kar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tarayyar Turai EU ta ce bata san ko za a tsame ta daga cikin jerin kasashen da shugaban Amurka Donald Trump zai sa haraji kan dalma da karafunansu ba. Yau Juma'a a birnin Brussels, kwamishinar harkokin cinikayyar tarayyar Turai Cecilia Malmström ta ce muna fatan za mu samu tabbacin cewa an tsame tarayyar Turai daga wannan harajin. Trump dai ya rattaba hannu jiya Alhamis kan shelar sa haraji na kashi 25 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar da ake shigo da su Amurka, kuma harajin zai fara aiki ne a cikin sati biyu masu zuwa. An dai tsami kasashen Canada da Mexico daga wannan harajin zuwa wani lokaci, a yayin da ake ci gaba da tattaunawa kan tsarin cinikayya mai walwara na kasashen yankin arewacin Amurka NAFTA a takaice tsakanin Amurka da kasashen. Monsuron ta ce tarayyar Turai ba ta shirin shiga rigima da Amurka, to amma a shirye take ta mai da martani da haraji kan kayayyakin Amurka, waɗanda ta ce za su haɗa da kayan ƙara ɗanɗanon abinci da kuma ruwan lemu. Ana kyautata zaton ranar Litini ko Lahadi, jigajigan jam'iyyar Communist China za su amince da dokar gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar ba tare da wata hamayya ba, wadda za ta baiwa shugaban ƙasa Xi Jinping mai ɗimbin iko, hurumin ci gaba da zama shugaban ƙasar har iya lokacin da ya ga dama, wato har ma watakila ya tsawon rayuwarsa. Kuma a yayin da wannan sanarwar ta haddasa takaddama a ciki da wajen ƙasar, babu wata ƙwaƙwarar tijiya ko kuma nuna damuwa sosai daga ɓangaren 'yan majalisar dokokin China, waɗanda akasari 'yan naje kanayi ka ne waɗanda za su kaɗa ƙuri'a kan wannan batu a taro na gaba. Yayin zaman nazarin wannan batu a wannan satin, babu abin da wani wakili ko ku wakilan suka yi illa yaban shugaba shi da kuma shirin na garan Bawul. A wasu zama biyu da muryar Amurka ta shaida, babu wani daga cikin wakilan da ya ambaci batun canza tsawon wa'adin shugaban kai tsaye. Wani harin da kungiyar Taliban ta kai da asuba a arewa maso gabashin Afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin gwamnati akalla 17 baya ga rawanta wasu da dama. Fadan ya barke ne a gundumar Kawajigar mai cike da tsaunuka, inda yakin sarika noke suka kai samami kan wani sansanin soji. Shugaban BOA.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Najeriya sun nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ci gaba da ziyarar yankunan da tashe-tashen hankula suka shafa, ciki har da inda matsalolin makiyaya da manoma ke addabar al'umma. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana rahoto daga Abuja.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ci gaba da ziyarar jihohin da aka samu kashe-kashe da asarar dukiya, inda ya fara da sauka jihar Taraba don duba yadda kashe-kashe suka ƙi dakatawa, musamman ma kan tsaunin Mambila. Ga irin bayanin shugaban kan matakan lamuran tsaro.
Wannan shi zai kawo zama lafiya cikin ikon Allah, ya zama na hankali ya kwanta, kuma a ci gaba da yi ma mutane aiki. Na gode ƙwarai da gaske, Allah saka da alheri, kuma Allah ba mu sa'a.
Haka nan shugaban zai ziyarci Benue, inda kwanakin baya aka samu kashe-kashen ƙabilar Tibi 70 da aka yi biyo bayan hana kiwo a fili, inda hakan ya kawo tsananin ɓacin rai da wasu 'yan ƙabilar Tibin suka kashe wasu Fulani matafiya kimanin 6 da ƙona gawarsu Kurmus. Shugaba Buhari zai ziyarci Zamfara don kashe-kashe da suka shafi wasu 'yan ta'adda da jama'ar ƙauyuka, musamman ma na baya-bayan nan a yankin ƙaramar hukumar Zurmi, inda aka bindige gomman mutane. Kwamishinan noma na jihar Zamfara Alhaji Lawal Jibrin Jangebe ya ce mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ka iya rage fitinar, musamman ma ta manoma da makiyaya.
Don da yawa kana samun shanun Najeriya, shanun jihar Zamfara, shanun Kaduna State sun taka daga nan har zuwa wallahi Ethiopia. Har Addis Ababa na ga shanun jihar Zamfara, na ga shanun 'yan Kaduna. Fulanin Najeriya na gane su Addis Ababa, kuma ka gaba wasu Afirka ba ce. Gwamnatin Najeriya ta sa hannu na yarjejiyar tattalin arziki da ci gaba da kasashen wasu Afirka, ECOWAS kenan. To wannan doka da aka yi ta ci karo da wannan doka, wadda ta ba da dama kowa ya zagaya, kowa ya nemi tattalin arziki a cikin waɗannan jihohi. Da zarar dai baka saba ma doka ba, saboda haka cewa kada manoman shanu koko Fulani koko makiyaya su je su yi kiyo a wata jiha a inda ba gonaki bane suke kiyo, to wannan ya saba ma doka.
Malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya ce sai an kai zuciya nisa dan gano bakin zaran.
Waɗansu ne kawai suke so su yi amfani da wannan dama su jefa wannan kabilanci. Ka dauka abin da yake faruwa a jihar Zamfara, ana kokari a hada tsakanin Hausawa da Fulani. Hausawa da Fulani nan duk inda ka tashi kuma sauran kananan kabilu in za su yi fada sai su ce suna fada da Hausa Fulani. Nan ko ana so a hada Hausawan da Fulani fada wanda dukkanin su musulmai ne. Don haka waɗannan abubuwa da yake faruwa ya sabawa karantarwar addinin musulunci. Hatta waɗanda ba musulman ba da ake zaune lafiya da su. Manzo Allah ya ce wanda duk ya tashi ya kashe wanda ake zaman lafiya da su babu gaira babu dalili bai cikin al'ummata. Musulunci bai daba haka kawai ka fadawa wanda yake ba musulmi ba don addinin ku ba ɗaya ba. Ballantana kuma wanda yake dinin ku dai don kabilar ku ba guda ba. Saboda haka ina addu'a Allah ya sa al'umman su zama sun yi karatun addini. Allah ya halicce mu kabila kabila, ƙasa ƙasa, dangi dangi don mu san juna.
Muhammadu Buhari ya sanarwa daga kakakinsa Femi Adesina zai zaci jihar Rivers, inda nan ma yake samun kashe-kashe daga gungun ƴan fashi da wasu ƴan bindiga daɗi. A yanar gizo dai yana nuna shugaban ya amsa kiran jama'a ne na ziyarar inda ake zubar da jini maimakon takaita da zuwa wajen biki. Wasu kuma na nuna muradun siyasar 2019 ne. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja.
To a gaida Nasiru El Hikaya. Sai kuma Jamhuriyar Niger, inda jami'an tsaro suka yi nasarar danke waɗansu mutane ɗauke da muggan makamai. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
A garin Abalak a cikin jihar Tawa ta Jamhuriyar Niger ne jami'an tsaro suka cafke waɗansu ƴan Ghana su uku dauke da makamai ciki har da na yaƙi. Makaman dai su 30 ne, kuma su ƴan Ghana sun hito da su ne daga ƙasar Libya da ke fama da matsalar rashin tsaro tun lokacin da aka hambar da gwamnatin marigayin shugaban ƙasar Kadal Kaddafi. Malam Abdurrahman shine gwamnan jihar Tawa. Kasancewar ana kama bindigogin da masu su a cikin motocin sufuri kamar yanda waɗannan da aka kama a cikin bista sufuri ta Trua STV. Shi yasa ni tambayi gwamnan jihar Tawa shi wani kira za su yi ma durobobin da ke ɗaukar fasinja ganin cewa da motocin su ne ake amfani domin aikata irin wannan aika-aika.
Masu motoci su ma muna kiran su, muna kiran su an suna ɗaukan kaya su yi nazari kuma su san irin mutanen da za su ɗaukowa. Wani mutum da ka gan shi da ka ɗauko daga alamar shi ma kake tunanin wannan mutum daga iya cikin hanyar gaskiya ne ko kuma kankanin mutum gaskiya ne. Wannan muna kiran su su kula da su, tunda su da kansu ɗin wanda mun aka kama motocin nan suna cikin ɓannan. Gani ka ɗauko guba za ka kawo ma cikin ka saka cikin baka sani ko cikin ka sani. Wannan ya kamata masu doki motoci su yi hankali da shi. Muna kiran su wannan sai kwatanta muku kamar kamu 40 ne aka yi irin wannan a nan Abala. Cikin kamu 40 kinan da aka yi 24 wannan duka akwai bindigogi a ciki. Banda wani kwaya, banda wani hashish, banda wani tramadol. Kun gani wannan abu sai mun tashi mun tsaya da kyau.
Su dai ƴan kasashen wajen masu hituwa da makamai daga kasar ta Libya ba su sha da daɗi a wurin jami'an tsaron na garin Abalak a kowane lokaci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gargaɗe mai gina ra mugunta.
Sai mu koma Najeriya, inda lauyoyi a jihar Niger ke kuka kan halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu har suka yi barazanar tafiya yajin aiki. Mustafa Nasir Batsariya ya kuma da cikakken bayani.
Alƙalai a jihar Niger, Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har gwamnatin jihar ta kasa biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki 20 masu zuwa. Alƙalan dai sun ce gwamnatin jihar Niger ta mayar da su saniyar ware wajen biyan su wasu kuɗaɗen allowance da kuma kayan aiki a kotunan nasu, musamman ma kotunan magistrate da kuma na shari'a. Al'amarin da alƙalan suka ci ya jefa su cikin mawuyacin hali. A cikin wata wasiƙa mai shafi 5 da alƙalan suka aika wa gwamnatin jihar Niger, sun nuna damuwa akan halin da suka ce sun shiga na rashin kulawa kamar yadda ya kamata, inda suka bada misali da ɗaya daga cikinsu da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Mai shari'a Sa'adatu Abubakar Gambo ita ce mai magana da yawun ƙungiyar alƙalan.
Muna da kuka da yawa. Abin ta yi girma ne a lokacin da muka lura mun shiga uku, ɗaya daga cikinmu 'yan garkuwa da mutane sun ɗauke shi yana fitowa daga wurin aiki. Yana hanyar komawa gida a ƙasa, a ƙafa, saboda baya da moto. Kuma ya sanin wurin shekara 20 gwamnatin jihar Niger ba ta sayi ma kowane shari'a court judge ko magistrate official ka ba. So wannan ne yana cikin abin da ya tada hankulanmu, saboda mu ne muke aiki a karkara da lunguna na jihar Niger gabaki ɗaya. Muna nan a Alawa, muna nan duka har Babanna, nan zaka ga magistrate court duk inda lungu yake. Mu ne muke contact the criminals in nan sun fi sanin mu ma fiye da manyan alkali.
A lokacin da na tuntubi commissioner shari'a na jihar Niger barista Nasara Dan Malam, ya ce ya zuwa lokacin da na kira shi bai ga wasikar alkalan ba.
Ni dai I haven't seen the letter because I've been out of town.
Ya ce ban ga wasikar ba domin bana gari na yi tafiya. Saboda haka ban iya yin wani bayani akan ta sai lokacin da na dawo na karanta wasikar. To sai dai a lokacin da na tuntubi babban lauya mai zaman kansa a Abuja, barista mai nasara Koga Umar, akan wannan lamari na alƙalan jihar Niger, ya ce tabbas alƙalan suna da damar bin haƙoƙinsu, amma matakin tafiya yajin aikin ya yi tsanani.
Akwai ɓangarori waɗanda suke kusan tsarin aikin gwamnati ya haramta masu su yi yajin aiki, domin yajin aikin su zai kawo nakasu ga al'amuran gwamnati gaba ɗaya. Kada gwamnati bangaren jartarwa ta ɗauki wannan barazana a matsayin abu ne mai lakwai-lakwai, a ɗauke shi da ƙarfi sosai, a kira su tun da wuri a neman daidaitawar.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu haka agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba, wato duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan sa-isa da ake yi dangane da yunkurin saka kuɗaɗen haraji da shugaba Trump yake so ya kirkiro kan wasu kayayyaki da ake shiga da su Amurka. Lamarin da har ya kai ga murabus ɗin wani babban jami'in gwamnatin ta shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. Da farko, 'yan majalisar dokokin Amurka na ɓangaren jam'iyyar Republican sun yi kira ga shugaba Trump da ya yi takatsantsan a yankurin da yake yi na saka haraji kan wasu kayayyakin ƙarafa da na dalma da ake shiga da su Amurka daga wasu ƙasashen duniya. Lamarin da suka ce ka iya haifar da saɓani ta fuskar kasuwanci a duniya. Tuni dai fadar shugaban ƙasa ta White House ta ce ta dukufa wajen ganin an fara aiwatar da wannan tsarin haraji. Sai dai majalisar dokokin Amurka ta yi gargaɗin cewa wannan mataki zai iya kawo cikas ga tattalin arzikin ƙasar. Shi dai shugaba Trump ya nemi da a saka harajin kashi 25 akan kayayyakin ƙarafa kamar na motoci, sannan a saka harajin kashi 10 na kayayyakin dalma. Bukatar da 'yan majalisa na ɓangaren jam'iyyar Republican suka ce ba ta kwanta musu a rai ba. Mitch McConnell shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka.
There is a lot of concern among Republican senators that this could
Yan Republican da dama sun nuna damuwarsu kan cewa wannan mataki zai girma ya kuma haifar da saɓani a fannin kasuwancin duniya. Kuma mambobinmu da dama suna tattaunawa da gwamnati akan yadda lamarin zai kasance. Baya ga haka, akwai damuwa sosai kan yadda hakan zai yi tasiri akan tattalin arzikin da ke kan farfadowa.
And there's a high level of concern about interfering with what appears to be an economy that's taking off.
Sukar wannan yunkurin saka haraji na shugaba Trump da ƴan majalisa suka yi wani sabon abu ne, domin ba kasafai suke hannun babban riga da junansu ba. Misali, idan aka yi dubi kan yadda suka haɗa kai a muhawarar tsarin kiwon lafiya da batun shige da fice. Kuma hakan ya nuna ƙarara cewa ba wai Republican ne kaɗai suke fargabar wannan tsari na haraji ba. Chuck Schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa a ɓangaren 'yan Democrat.
But it seems initially it's not well targeted.
Akwai alamun tashin farko da ke nuna cewa ba a saita wannan abu da kyau ba. Akwai alamun da ke nuna cewa matakin zai yi mummunan tasiri akan Canada da nahiyar Turai da kuma China. Saboda haka, ya kamata a ce sun mai da hankali ne kan China. Ita ce babbar damuwarmu, ba Canada ko nahiyar Turai ba.
Amma kuma harajin ya haɗa hadda nahiyar ta Turai, domin a cewar shugaba Trump an jima ana ƙwarar Amurka ta fuskar kasuwanci.
The European Union has been particularly tough on the United States.
Akwai matakan da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauka da suke zama tsaurara akan Amurka, waɗanda suka sa ya zama abu mai wuya mu yi kasuwanci da su. Amma duk da haka, sukan shigo da motocinsu cikin Amurka. Hakan ya ba su damar cin karansu ba babbaka, amma idan suna haka, mu kuma za mu saka harajin kashi 25 kan motocinsu. Ba za su ɗauki tsawon lokaci suna yin hakan ba.
Yanzu abin da ya rage ga 'yan Republican shi ne, majalisar dokokin za ta yi aiki da shugaban ƙasa domin a daidaita wannan tafiya. Paul Ryan shi ne kakakin majalisar wakilan Amurka.
There is a problem that needs to be addressed here.
Akwai damuwar da ya kamata a samar wa maslaha. Buƙatar mu ita ce a yi hakan cikin dabara saboda a kaucewa abin da ka iya biyo baya mara daɗi.
To, duk da cewa akwai alama da ke nuna cewa 'yan majalisar dokoki za su iya cijewa kan wannan shiri na haraji, akwai yiwuwar 'yan Republican ɗin su aiki tare da shugaban, amma ta wata hanya daban mafi sauƙi, kamar yadda Molly Ronalds ta cibiyar Brookings da ke nan Amurka ta ce.
Haven't seen Republicans on the Hill express a lot of eagerness to.
Banga wata alama da ta nuna cewa 'yan Republicans a majalisar dokoki sun nuna shauki a wajen yin amfani da ƙarfin ikonsu na doka a wannan ɓangaren ba. Ga dukkan alamu, sun fi mai da hankali ne wajen shawo kan shugaba Trump.
Trying to persuade Trump and use this language.
To, a wani lamari mai nasaba da wannan, wani babban mai bawa shugaba Trump shawara kan harkokin da suka shafi tattalin arziki ya ajiye aikinsa, kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta White House ta sanar. A wata sanarwa da ya fitar, Gary Cohn, wanda shi ne ya tsara shirin rage kuɗaɗen haraji da ya zama nasara ga Trump, ya ce abin alfahari ne na yi wa ƙasa ta aiki, na kuma samar da tsare-tsaren da suka taimaka wa tattalin arzikin ƙasar nan da Amurkawa. Takamaimai kan batun amincewa da dokar rage kuɗaɗen haraji mai ɗimbin tarihi da ya samu nasara a majalisa. Ajiye aikin da Cohn ya yi na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya yanke shawarar saka kuɗaɗen haraji a kan kayayyakin ƙarafa da dalma da za a shiga da su Amurka, matakin da shi Cohn ɗin ya nuna adawa a kai. Rahotanni sun nuna cewa Cohn, wanda shi ke jagorantar wani kwamiti da ke kula da tattalin arzikin Amurka, ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa Trump ya sauya matsayarsa kan sakawa kayayyakin na ƙarafa da dalma haraji. Amma abin ya citira, inda ma a ranar Talata da ta gabata shugaba Trump ya ƙara jaddada matsayarsa. Sai dai shugaban na Amurka ya yaba wa Cohn a wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta White House ɗin ta fitar, yana mai cewa Cohn ya taka muhimmiyar rawa wajen aiwatar da manufofin gwamnatinsa, musamman ma kan abin da ya shafi amincewa da rage kuɗaɗen haraji da aka samu nasara. To, ana dai sa ran wannan sabon tsarin haraji kan kayayyakin ƙarafa da na dalma da Trump yake so ya ƙirƙiro zai fara aiki ne a wannan mako, ko da yake har yanzu masana shari'a na nazari kan wannan tsari. Jama'a, baki ɗaya abin da ya sauke nan a shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka haɗa ainihin rahoton da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro.
Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna roƙon gwamnatinmu ta jihar Kano da ta samar mana wutar lantarki a garinmu na Maida dake ƙaramar hukumar Garko don ceto mu daga matsalar da take ci mana tuwo a ƙwarya. Sako daga Maryam Aminu Kano Maida. Sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Sasantawa tsakanin Hausawa da kabilar Yarbawa mazauna jihar Osun. Hakan yayi daidai. Da fatan Allah ya ƙara hada kan kabilun ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sako daga Bahari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ai dai mu gane in tusa na hura wuta. Sasantawa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaba Kim Jong Un. Abu ne mai matukar wuya domin kowa manufarsa daban da fatar Allah ya sa yin sulhu tsakanin su kwalliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri. Sai kuma sako na gaba yace Assalamu alaikum VOA. Muna wa shugaba Buhari fatan alkhairi a ziyarar da ya kai birnin Jos a jiya. Allah ya sa ziyara ta amfani al'ummar jihar Plateau da ma Najeriya baki daya. Sako daga Safiya Ni Gumel Zangon Daura. Sako na gaba yace ya Allah muna roƙonka da ka mana katangar karfe da cutar lasa da sauran dangin cututtuka masu barazana ga rayuwar mu a duk inda muke. Sako daga Fatima Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru. Sako na ƙarshe yace hakika mu ƴan Najeriya mun tabbata babu waɗanda ke kawo wa gwamnatin Buhari kafar ungulu a fannin ci gaban Najeriya kamar wasu sanatoci da ƴan majalisa da gwamnonin Najeriya. Don haka ya kamata al'ummar Najeriya a zaben 2019 mi wake da shinkafa. Sako daga Bilyamin Katsina da Bashir mai gyaran radio da Garba na Halli Kamba.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice.
Ko a takaice an yi kafa-kafa da lale da kuma wasu wasi bayan amincewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ba zato ba tsammani ta ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Mayu don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Ana kyautata zaton ranar Lahadi jigajigan jam'iyyar Communist China za su amince da dokar gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar ba tare da wata hamayya ba, wadda za ta baiwa shugaban ƙasar Xi Jinping mai ɗumbin iko hurumin ci gaba da zama shugaban ƙasar har ya lokacin da ya ga dama, watakila ma har tsawon ransa. Ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yau Juma'a tawagogin motocin da ke ɗauke da kayan agaji da ake matuƙar buƙatar su sun fara isa yankin gabashin Guta, amma an kasa sauke kayakin. Tarayyar Turai EU ta ce bata san ko za a tsame ta daga cikin jerin ƙasashen da shugaban Amurka Donald Trump zai sa haraji kan dalma da ƙarafunansu ba. Yau Juma'a a birnin Brussels, kwamishinar harkokin cinikayyar Tarayyar Turai Cecilia Malmström ta ce muna fatan za mu samu tabbacin cewa an tsama Tarayyar Turai daga wannan harajin. Trump dai ya rattaba hannu jiya Alhamis kan shelarsa ta sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma.
Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma kafin mu sallama da ku, muna ta'aziyya ga al'ummar jihar Nasarawa kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Alhaji Aliyu Akwaidoma, wanda za a yi jana'izar sa gobe Asabar da ƙarfe 11 na safe a can garin Doma. Allah ya ji kansa ya kuma kyauta namu zuwa. An jima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 a kogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan a kogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraro. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu, ni Hafsat Ɗabe sun rike cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.